Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin kasar. Jami'a a Somalia sun ce wata fashewa da ta auku daga wani bom ɗin haɗin gida ta kashe wani mutum guda. Babban Attorney General ɗin ƙasar Malaysia ya ce za a tuhumi mata biyun da aka kama da hannu a kisan ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a gobe Laraba.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi gargaɗi a kan a daina munanan kalaman da ka iya kawo rarrabuwa a Najeriya game da salon mulkin gwamnatin shugaba Buhari. Za kuma ku ji ƙarin bayani a kan sabuwar manufar babban bankin Najeriya ta CBN da ya sa darajar naira ƙaruwa a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa a yau ne aka rantsar da tsohuwar ministan muhallin Najeriya Hajiya Aminu Muhammad a matsayin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin ƙasar, wanda zai kasance shi ne na farko tun bayan da aka rantsar da gwamnatinsa a watan da ya gabata. Ana sa ran shugaba Trump zai taɓo batutuwan da zai fi mai da hankali a kansa a kasafin kuɗin shekara mai zuwa, ciki har da batun ƙarawa fannin tsaro kuɗaɗe da kuma zaftare kuɗaɗen tallafi da Amurka ke baiwa ƙasashen waje da ma wasu shirye-shirye na cikin gida. Yayin wani taro da suka yi da gwamnonin jihohin ƙasar jiya a fadar White House, shugaba Trump ya ba da somin taɓin abin da jawabin nasa na yau zai ƙunsa.
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
Ya ce wannan kasafin kuɗi zai zamanto wani mataki na cika alƙawarin da na yi, amma na mai da hankali wajen samar da tsaro a Amurka da tsare 'yan ta'adda daga shiga ƙasar nan da fitar da ɓata gari da masu aikata manyan laifuka daga ƙasarmu baki ɗaya. Baya ga ƙara kuɗaɗe ga fannin tsaro da rage kuɗaɗen da ake kashewa a cikin gida, 'yan majalisun dokokin Amurka suna sa ran shugaba Trump zai taɓo batun haraji da ɓangaren kiwon lafiya, a cewar mai fashin baƙi John Fortier.
But he and Congress broadly agree on repealing Obamacare and a tax cut and border security and
shugaba Trump da 'yan majam'iyyarsa ta Republican sun amince su kawar da tsarin kiwon lafiyar nan na Obamacare da kuma rage kuɗaɗen haraji tare da samar da tsaro akan iyakokin ƙasar. Saboda haka kan ire-iren waɗannan batutuwa zai nemi haɗin kan 'yan jam'iyyarsa a kai. Sai dai kamar yadda rahotanni suke nunawa, 'yan jam'iyyar Democrat a shirye suke su ƙalubalanci kusan ɗaukacin manufofin gwamnatin ta Trump.
Jama'ar a Somalia sun ce wata fashewa da ta auku daga wani bom na haɗin gida da aka dasa a wata mota ta kashe mutum ɗaya a Mogadishu, babban birnin ƙasar. Wata majiya daga jami'an tsaro ta ce mutumin, wanda ba a bayyana sunansa ba, na tafiya ne zuwa wurin aiki a lokacin da fashewar ta auku. Kuma mutane da dama sun jikkata sanadiyar wannan harin. Motar dai ta fashe ne a gundumar Waberi da ke arewacin filin tashin jirage da ke Mogadishu. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin, sai dai ƙungiyar Al-Shabab da take da taya da ƙayar baya takan ɗauki alhakin kai irin waɗannan hare-haren. Ko a jiya Litinin, wasu sojojin Somalia hudu sun ji rauni bayan da wata mota da suke bi ta fashe a wajen wani shingen bincike da ke kusa da Mogadishu. Rahotanni sun nuna cewa mutanen da ke cikin motar ana zargin su ne da yunkurin kashe wani ma'aikacin gwamnati, inda mutanen suka riƙa buɗe wuta a kan motar 'yan sanda da ke binsu, lamarin da ya sa wani daga cikin jami'an tsaro ya ji mummunan rauni.
Babban Attorney General na ƙasar Malaysia ya ce za a tuhumi mata biyun da aka kama da hannu a kisan ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a gobe Laraba. Matan da suka hada da Siti Asiya a ƙasar Indonesia da kuma Duan Thi Huan a ƙasar Vietnam sun ce sun ɗauka ana shirin wani talabijin ne na irin zolaya ɗin nan, lamarin da suka shiga. Ita dai tuhumar da za a musu akan yanke hukuncin kisa ne idan aka samu mutum da laifi. A ranar 13 ga watan Fabrairu, Kim Jong-nam ya mutu jim kadan bayan da wasu mata biyu suka shafa masa wani mai da hukumomin Malaysia suka ce sinadarin VX ne a filin tashin jirage na Kuala Lumpur. Shi dai wannan harin na'urar daukan hoton filin tashin jiragen ta dauka, inda ta nuna Kim yana magana da yan sanda, kana daga baya kuma aka garzaya da shi zuwa sashin kula da lafiya. Baya ga waɗannan mata biyu, yan sanda sun kama wani mutum na uku, sannan an gano wasu mutane bakwai yan kore ta arewa waɗanda ake neman su ruwa a jallo bisa zargin suna da hannu a wannan hari. Har zuwa yanzu ita gwamnatin Koreya ta Arewa bata ba da tabbacin ko mutumin da aka kashe Kim Jong-nam ne ba, sai dai ta tura wata tawaga a yau Talata ciki har da tsohon jakadin kasar a zauren Majalisar Dinkin Duniya Ri Tong na biyu zuwa Kuala Lumpur domin a maido musu da gawar da kuma neman a saki ɗan ƙasar da ke hannun 'yan sandan.
Wata cibiya mai nazari kan ayyukan ta'addanci da ke da helkwata a birnin London ta wato da wata kungiya mai bibiyan hada-hada kuɗaɗe da ake kira Ernst & Young sun fitar da wata kididdiga da ke nuna cewa hanyoyin da kungiyar ISIS ke bi domin samun kuɗaɗen shiga suna rugujewa. Farfesa Peter Newman, wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fitar da ƙididdigar, ya ce bayanai da ke nuna cewa ƙungiyar ISIS ita ce ƙungiyar 'yan ta'adda mafi kuɗi da ba a taɓa gani ba, ba gaskiya ba ne. A cewar Newman, ISIS takan samu kuɗaɗenta ne daga yankunan da take da iko da su ta hanyar karɓar kuɗaɗen haraji da haƙar mai tare da kwashe dukiyoyin mutane, amma yanzu waɗannan hanyoyin suna durƙushewa. Wata gamayyar ƙasashe mai mambobi 68 wacce ke yaƙa ƙungiyar ta ISIS ta ce kashi 62 na yankunan da ƙungiyar ISIS ke iko da su sun kubuce a hannunta tun daga tsakiyar shekarar 2014 a ƙasar Iraki, sannan a Siriya kuma kashi 30 ta rasa na yankunan da ke hannunta. Dakarun Iraki waɗanda ke samun goyon bayan Amurka sun kwato gabashin Mosul, inda ake kuma hasashen za su fatattaki mayakan na ISIS daga yammacin birnin nan da wasu 'yan makonni masu zuwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani sabon nazari da aka yi a nan Amurka ya nuna cewa kashi 80 cikin 100 na wutar daji da ke tashi a ƙasar ɗan adam ne ke haddasawa kana ɗumamar yanayi kuma na ƙara rurutu lamarin. Masu bincike a Jami'ar Colorado sun ce aikace-aikacen ɗan adam da ake ɗaukowa daga gidaje ake kaiwa wuraren da aka ayyana a matsayin suna cikin haɗarin faɗawa ƙangin wutar daji suke haifar da tashin wutar. Daga cikin ire-iren waɗannan aikace-aikace da ke saurin haddasa wutar daji a cewar binciken, akwai masu saka wuta da gangan da masu yadda tabar sigari da masu kafa sansanin shakatawa a dazuka. Sai dai binciken ya kuma nuna cewa akwai wutar dajin da ke faruwa idan aka yi walƙiya, amma kuma hakan bai cika faruwa ba idan ƙasa ta kasance tana da danshi ko sanyi. Amma ƙwararru sun ce wuraren da ke da yanayi na zafi da kuma busasshen yanki za su iya shiga cikin haɗarin samun bala'in wutar daji. Shi dai wannan nazari da aka yi an wallafa shi ne a mujallar da ake kira Proceedings of the National Academy of Science.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke jinya a birnin London, wasu na ta yi masa fatan alheri Allah ya bashi lafiya, wasu ko muhawara suke tattafkawa a kan salon mulkinsa da na muƙaddashinsa. Fadar shugaban Najeriya dai ta yi gargaɗi a kan a daina kalaman da ka iya kawo rarrabuwar kawuna tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
‘Yan Najeriya dai a 'yan kwanakin nan na tafka muhawara dangane da asalin shugabancin muƙaddashin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo, inda wasu ke cewar karsashin jagoranci irin na Farfesa ya ɗara na mai gidansa Muhammadu Buhari, al'amarin da ke ci gaba da haddasa tafka muhawara tsakanin 'yan ƙasar. Fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock ta ce bata ji daɗin yadda ake faman rarraba kan shugabannin biyu ba,
kamar yadda kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya shaida min.
Gwamnati guda ɗaya ce, gwamnati da shugaban Muhammadu Buhari ya kafa daga farkon kamun mulkin nan take dai take ci gaba da aiki. Majalisar ministoci bata canja ba, hukuma ta ba da shawara na gudanar da tattalin arziki bata canja ba, saboda haka su dinnan dai ma'aikatan nan da aka kafa su ne suke ci gaba da aiki, saboda haka ba wata sabuwar gwamnati ce aka kafa a Najeriya.
Dan jarida Muhammad bin Ibrahim shi fara taso da wannan muhawara a kafar sada zumunta da muhawara ta Facebook.
Kai da Allah, mulkin muƙaddashin shugaban ƙasa Farfesa Pastor Yemi Osinbajo yafi na shugaba Muhammadu Buhari tasiri ga talaka. To mun kazar-kazar din da yake yi wanda shine abin da ake bukata shugaba a ga yana yi. Ba mu ga haka daga wurin Buhari ba. Buhari ya fi yawo a kasashen waje akan jihohin Najeriya. Alhali lokacin da zai zabe babu jihar da bai shiga ba. Sai imaginin Kano a ce Buhari aka yi zaben nan aka gama duk shekarun zabe sai Kano ta ba Buhari kuri'a. Amma Buhari bai taba tunanin yin laifi a Kano ba. To amma shi wannan mukaddashin shugaban kasan yana karɓar ragaman mulki sai a rinka ganin shi ya je Niger Delta ya je yayin magana mai sanyi da waɗannan mutanen an gan shi ya zauna da ƴan kwadago an gan shi ya tafi airport irin wannan salon shugabancin shi ne ƴan Najeriya suke so ba a wane ne mai adalci kuma wane ne inda zai iya yin adalci a tsakanin jama'a zai zabarar da ruhin jama'a yayi abin da ya dace to shi ne ake bukata ba a ga haka a wurin Buhari
shi ma ɗan jarida Bashir Yahuza Malumfashi ya wallafa kalaman mai da martani ga Muhammad bin Ibrahim din
wannan mulki wa aka zaba a kansa wato mu ce Muhammad Buhari koda Muhammad Buhari baya nan koda yana nan ko baya nan tarukan da suka tsara za su tafi da wannan mulki tare shi ne ke gudanuwa amma kallan zamu iya cewa zubdin rawar da ake ganin cewa Usubanje yana takawa ne da bazan Muhammad Buhari
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun da kuma muhimmancin kiyaye duk abin da zai kawo rudani a ƙasa. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa yanzu haka farashin takardun kuɗi na dala na sauka, darajar naira kuma na ƙaruwa bayan da gwamnatin ƙasar ta ayyana cewa za ta shiga cikin harkokin musaya kuɗaɗe a ƙasar. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kuriya haɗa mana rahoto dangane da wannan batun.
Hakan dai ya biyo bayan matakin gwamnati na shiga harkokin kasuwar ta musayar kuɗaɗe ƙarƙashin tsarin babban bankin ƙasa ya rinka ba da kuɗaɗen dalar ga bankunan kasuwanci. Kana su kuma daga bisani su rinka sayar da ita ga rukunin mutane uku. Mutanen sun haɗa da ɗalibai da ke karatu a ƙasashen ƙetare da marasa lafiya masu ziyartar asibitocin ƙasashen waje da kuma masu halartar taruka da yawon buɗe ido a ƙasashen ƙetare.
An dai ce da za a fara sayarwa. Amma yanzu ba a fara sayarwa ba amma da alaman za a fara sayarwa tunda yanzu mu kanmu wajen mu dalar ta riga ta sun kuyo to kaga in aka ce dalar nan ta yi ƙasa da abubuwa zaka samu ya sauki a kasuwa mu kanmu ma za mu fitin dadin kasuwar zaka ga cewa wanda ba zai iya siye ba yanzu idan ya buga zai ga cewa zai iya siye dama kaga mu za a dinga zuwa ana siye kuma za a dinga kawowa saboda haka wanda yake da dalar take ajiye yake ganin in ya sayar ma mai zai da naira to yanzu naira tana fin dalar kyau saboda haka ga zai sayar da ita naira zai fi so ya aji saboda haka mu shine farin cikin mu
Adamu Isa dan Juma kenan guda cikin masu hada-hada a kasuwar Shinku ta Wafa a nan Kano shi kuwa Aminu Abdulrahman Malashi wani dan kasuwa dake shigo da kayayyaki cikin Najeriya daga kasashen waje na cewa
kamar CVN dai sun fada sun ce a ringa bama wanda za su yi tafiya dala to kaga ba mu sani ba mu mai bi muna bukatar dala ta wuce dala 10,000 misali to idan kuma an tashi an ce duk mutum ɗaya wanda zai tafiya dala 4,000 za a bashi wanda zai tafiya maybe ko a shekara ko quarterly da suke nufi ne to har yanzu dai abin bai zama formally ba wani abu ka ko karyewa dala da aka ce ta yi jita-jita da aka ji jita-jita su kuma ƴan kasuwa ƴan candi wani suna tsoron kar su je su yi asara sai su fara cewa bari su karye dalar su bari su siyar bari su siyar to idan aka ce to an yi confirming akwai wani tsari da gwamnati ta fito da ita ƴan kasuwa wanda suke da registered company za a ɗauki wani tsari wanda za a riƙa ba su dalar nan daidai abin da su zuwa suna siyo kaya ba tare da sun buyi ta black market ba to me zai hana ƴan ƙasa dole su samu sauki mun samu dalar nan a sauki mun same ta a yanda za mu iya siyo kaya wanda mun muka zo za mu sayar ba tare da mun matsa mutane ba wannan zai saka al'umma su ma su yi maraba da wannan abu da CBN ta fito da shi
shigar daida gwamnati ta yi cikin harkokin musayar kuɗaɗen matakin gajeren zango ne domin daidaita musayar su a cikin ƙasa shin ko irin wannan mataki kan ɗore a tsarin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a nan Kano
ya danganta da gwamnati da yadda yanayin juyawar tattalin arziki yake tafiya da kuma irin kuɗaɗen da ita take samu wato na wanda take shiga cikin kasuwa da su akan gwada a mafi kankanta gwamnati a irin wannan yanayi takan ɗauki kaman wata shida ko wata uku ko wata shida za ta duba ta ga yanayin idan yanayin ya gyaru sai ta dinga rage hannunta idan bai gyaru ba za ta iya kai shi har kusan shekarar gaba ɗaya a shekarar kasafin kuɗi na wannan shekarar gaba ɗaya, idan mana cewa tana shiga cikin kasuwa yadda ya kamata, tana cike giɓi. In ma ya wuce haka tana iya ɗagawa, ya danganta da yadda ta samu kanta da samun kuɗinta da kuma nasarar wannan abin da take da kuma buƙatuwar mutane.
Dr. Lawal Habib Yahaya kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yau ne aka rantsar da Hajiya Amina Muhammad, tsohuwar ministar muhallin Najeriya, a matsayin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin kowane irin ayyuka za ta rinka gudanarwa yanzu? Za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton na Nasiru Adam El-Hikaya.
Tsohuwar ministar muhallin Najeriya Amina Muhammad ta kama aikin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres bayan wani taro na bankwana da majalisar zattarwa ta shugaba Buhari cikin kwalla da muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya jagoranta. Wannan mukami dai ya biyo bayan amincewa ne na kashi 75 cikin 100 ko sulusun ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya 193 da ke maraba ga sulka mata a cikin mukaman.
I'm pleased to announce that I will be appointing Ms. Amina Muhammad of Nigeria as my Deputy Secretary General. Ms. Maria
Na naɗe Amina Muhammad daga Najeriya a matsayin mataimakiya, sai Maria Luisa Ribeiro Viotti a matsayin shugabar ma'aikata, da Kinwa Kang daga Koriya ta Kudu a matsayin mai taimaka kan tsara manufofi, in ji sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyan Antonio Guterres. Naɗin waɗannan jami'ai ya biyo bayan lura ne da gogewarsu ga mu'amalar diflomasiya da haƙƙin ɗan adam. Amina Muhammad dai, wacce za ta riƙa wakiltar sakataren Guterres a muhimman lamuran diflomasiyar duniya, ta ce za ta yi amfani da damar wajen nesanta musulmi da kin jininsu wajen alakanta su da bakin fentin ta'addanci.
A yanzu kam a duniyar nan abinda za a ce ma mata ba sa cikin abu. Za a ce ma musulmai ba abinda aka samu namu ba banda halin da ake ciki da bannan da ake ciki. Haka ake ganin addinin mu. So wannan mukamin ya sa cewa za mu je mu nuna musu cewa mace daga arewa za ta iya, musulma za ta iya. Kuma mu din nan ba wai neman cutar da mutane muke a duniyar nan ba, a gyara duniyar nan don kowa ya samu aikin shi.
Tuni dai tsohuwar ministar ta miƙa ragama ga ƙaramin ministar muhalli Ibrahim Usman Jibrin daga jihar Nasarawa. Amina dai ta wakilci jihar Gombe ne a majalisar ministocin Buhari mai ƙarancin jama'a. Yanzu dai za a jira ga wanda za a ɗauko daga jihar Gombe don cike wannan gurbin. Tuni ƴan siyasa ke kiran zaɓar waɗanda suka yi wa zaɓen 2015 hidima a irin waɗannan muƙaman. Ga fatan ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika.
Wannan bayar Allah mu a gare mu rashi ne babba. Muna fatan Allah ya kawo mana wata ko wani wanda zai ɗara abin da ta yi baya domin amfanin al'umma baki ɗaya. Amma hakika mutum da mutum mace ce wacce kowane lokaci za ta buga ma waya, za ta je ofis ɗinka, za ta rubuto maka ta ce kaza daidai ne ka kyauta, kaza ba daidai bane ka gyara, a ganina kaza ya kamata ka yi. Wannan shi ne mulki.
Baya ga gurbin Amina a majalisar zattarwar, akwai gurbin minista mai wakiltar kogi Barista James Ocholi, wanda ya rasa ransa, matarsa da ɗansa kan hanyar Kaduna zuwa Abuja tun bara. Yan siyasar kogi sun yi ta bin samun wannan mukami, amma har yanzu dai haƙa ba ta taddaruwa ba. Nasiru Adam El-Hikaya, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adam El-Hikaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa ƙarfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon shirin noma ya lika kasar Jamhuriyar Niger, inda a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo a birnin Yamai. Wakilin murya Amurka da ke can a Yamai, Sulemu Mina Barma, ya samu zantawa da wani matashi ɗaya daga cikin manoman da suka halarci taron, wanda ya kawo iri na zamani. Kamar yadda aka ce, waka a bakin mai ita tafi daɗi.
Ni ne Adamu Burema, kamfani wanda ake ce mishi Husa'a, mai sarrafa iri na zamani, wanda yana da zama nan Doso, cikin jihar Doso.
Yawa, to gashi a yau kuna halartar wannan baje koli na kayayyakin albarkatun noma da kiwo. Shin menene ku abubuwan da kuka kawo?
To mu mun kawo iri na zamani yanda nake muku kamar iri na ci masu gaugawa masu kwana 75 mun kawo jada mun kawo dawa mun kawo ridi mun kawo miya wannan miyan goro wanda ake ce mishi gombokonni mun ma kawo abun nan garin dawa wanda diabetic suke ci mun kawo sakuna nasa abun nan mangoro da nasa albasa mun kawo sakuna na ajiyan wace da sakuna na sa haci dai haka
menene bambancin waɗannan iri da ka kawo kamar iri na zamani me bambancin sa da na gargajiya
to kun san yanzu ruwa ba dadewa ya kai ba sai kaga an sa iri kafin lokaci ya kai ruwa ya tai ya bar shi bai nuna ba to bambancin namu sun yi gaugawa kuma bancin wannan indai mutun ya saya ya bi yanda ya kamata inda kace samun can ton guda nan kana yi samu zuwa har ton biyu shine bambancin namu da na galgajiya
na ina ganin akwai wake akwai dawa akwai hatsi kuma akwai masara ko
akwai masara
yawa ko za ka yi mana bayani akan kowanne shin ya yake shi wannan iri kamar me da me yake bukata kuma kamar zuwa wani lokaci ne za a iya cin amfanin sa idan aka shuka shi
to lalle kamar inda kuke muku wanga wace wanda ake ce mishi ite 90 shi in ka shuka shi ana lokacin da ana maimaima sai ka samu abun nan ka samu wace da zaka hidda ka ci kai maimaima yanda yana da gaugawa kore to akwai ten trusson disease to na ce mi ten trusson disease da shi mutun na samu abun ga wace gare shi kore kuma yana samun harawa amma bambancin shi da ite 90 shi ite 90 yayi shi gaugawa kaman shi inda ake sa shi kore inda ana ruwa kaman wajen gayan nan haka inda ana ruwa sosai wajen nan ne ake sa shi kore bangaren wace yanzu bangaren hatsi muna da ashikape wanda shi ko ina cikin Niger yana yi suke shi kwana 75 indai komi ya hadu mutun na ci kaman wata dai da rabi wata biyu da rabi kenan akwai ECMV shi ko ga ashikape ne an ka hidda shi amma shi yahi ashikape dadewa da amma shi kuma shi ko yahi ashikape abun nan kiwon da ke kama ashikape bai zahin kama ECMV din nan akwai shiko kuma zatip da muka kawo shiko yana yi mai ishin ruwa kuma yana yi ma wannan ciwo kamar mildew da abin malli ciwon mallin nan duk yana yi musu kuma yana manyan zangarna
akwai dawa kuma yana gani ko
akwai dawa wanda ake ce mishi mota maradi ana ce mishi mota maradi don gaugawan shi yana da gaugawa kuma yana bada abun nan da yawa akwai girinkan to shi girinkan horin dawa ne kuma mai kyau in ka gane shi in ka yi tuwon shi ma sai ka ce ma tuwon masara ne an kai don yana da kyau amma shi dadewa ya kai ba ko ina ake yi sashi sai inda an san inda ruwa yana wata 3 da rabi zuwa wata 4 wajen nan ne ake sashi akwai kuma wannan da ake ce mishi sepon 82 shi dawa ne da masu transformation wanda ke yin transformation kore shi ne suke bukata kore
masu sarrafa wasu abinci haka daban
wasu abinci da shi har ma masu abun nan masu diabetes suna cin shi kore bai da abun nan bai da sukarin nan da ke masu diabetes bai so don ka yana ma masu diabetes kore
ita kuma masara
masara petrol kolo ne mun ka kawo petrol kolo masara ne da kake iya sa a kowane lokaci da noman rani ne da wajen lokacin ga damana a kowane lokaci kana yin sa shi kuma yana da gaugawa kun ga shi ma 85 jours ne ko ya dade kore 85 jours yana yi
Adamu Brema kenan na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani a kasar Jamhuriyar Niger a tattaunawarsu da Sulmu Muna Barma lokacin bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo kasancewar Niger na ɗaya daga cikin kasashen da ke fama da matsalar rashin isasshen ruwan sama a halin yanzu sanadiyar fama da sauyin yanayi da ake fuskanta tambaya anan ita ce ko ire-iren wannan iri na zamani da Adamu ya mana bayani za su iya yin tasiri a wannan yanayi da ake ciki na ƙarancin ruwa a yanzu a Niger idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban tattaunawar inda za ku ji amsar wannan tambaya yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Masile wanda ya taimaka wajen hada shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wanda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya
Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Hajiya Gambo Mamman Gusau wanda ke cewa to ƴan uwana mata magoya bayan mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. Dan Allah kada mu yi kasa a gwiwa wajen yi wa shugaban addu'ar samun saukin rashin lafiyar da yake fama da ita. Domin Ubangiji mai jin koken bawansa ne. Sai kuma sakon matar Kabiru Janya Kwari jihar Sokoto Najeriya wadda ta ce ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto don Allah ta yi koyi da gwamnatin jihar Kano wajen aurar da mata zawarawa da muke da su a cikin garin mu dake Sokoto domin wallahi muna nan muna ta fama da su. Sai kuma sako na biyu daga Garba Sabiola Gashuwa jihar Yobe wanda ke cewa yada rashin jituwa tsakanin shugaban Buhari da mataimakinsa zance ne kawai wanda ba shi da tushe ballantana makama. Da fatan Allah ya karawa Buhari lafiya. Amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gaya wa ƴan siyasar Najeriya mu dai talakawa har yanzu ba mu gani a ƙasa ba kuma zaben shekarar 2019 sai karatuwa yake ko sai lokacin kamfe ya zo ni sannan zamu ga canji to ku gaya musu ƙur'an muna nan muna da damar canza duk wanda muka ga damar canzawa don haka su mayar da hankalin su. Sako daga Muntar dan Ma'azu baban Khalifa Jingine Sama'ilawa gidan mai kware jihar Sokoto. Sai mu sako na gaba wanda ya fito daga Bala Muhammad Dambam unguwar Yakasai jihar Bauchi wanda ya ce hakika nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka samu na cafke wasu ƴan kungiyar Boko Haram da suka fito daga kasar Chadi abu ne mai kyau da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya a ƙasar mu. Amin. Sai kuma sakon Isiwin Dela Faki wanda ke cewa Allah ka shirye masu yunkurin haddasa husuma tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa. Amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya dokar aure da mai martaba sarkin Kano ke san kafawa yayi daidai duba da yadda mutane ke yi wa aure shiga sharaba shanu. Sako daga Isa Lawan Girgir sakataren kungiyar zabu sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe. Sai kuma sakon Ibrahim Musa Kirfa jihar Bauchi wanda ke cewa muna goyen bayan kudirin dokar sarkin Kano Sanusi Lamida Sanusi kan dokar hana auren mata fiye da daya ga marasa karfi domin ba zai dora al'ummar kasarsa akan kudirin da zai saba dokar Allah ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa muddin gwamnati tana so ta kawo ƙarshen hauhawa farashin kayan masarufi a tarayyar Najeriya ya zama dole ne ta karya farashin dala. Bayan nan kuma ta rage farashin man fetur da gas da kalanzir. Ta haka ne kawai za a rage hauhawa farashin kayan masarufi a Najeriya. Sako daga Tanimu Inuwa Zangon Buji. Sai sakon Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri wanda suke cewa auren mata sama da 1500 da gwamnatin jihar Kano ta yi na zawarawa da ƴan mata yayi daidai. Muna fatan sauran jihohin arewacin Najeriya za su yi koyi da wannan gwamnati ta jihar Kano. Da ƙarshe sai sakon Baba Gana Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina Najeriya wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau zan yi kira ga masu fada aji a jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da cewa ya kamata su gaggauta shawo kan matsalar rikicin cikin gida na shugabancin jam'iyyar da rikici ya kicinyewa tun kafin wakin hula ya kai su dare domin fuskantar babban kalubalen da ke gaban su mai zuwa wato zaben shekarar 2019 idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Ibrahim Jarmai kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban ƴan majalisun dokokin kasar tun bayan da aka rantsar da gwamnatinsa a watan da ya gabata. Ana sa ran shugaba Trump zai taɓa batutuwan da zai fi mai da hankali a kansa a kasafin kuɗin shekara mai zuwa ciki har da batun ƙarawa fannin tsaro kuɗaɗe da kuma zaftare kuɗaɗen tallafi da Amurka take baiwa ƙasashen waje da ma wasu shirye-shirye na cikin gida. Jami'a Somali sun ce wata fashewa da ta auku daga wani bom na haɗin gida da aka dasa a wata mota ta kashe mutum ɗaya a Mogadishu babban birnin ƙasar. Wata majiya daga jami'an tsaro ta ce mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba na tafiya ne zuwa wurin aiki a lokacin da lamarin ya faru.
Masu saurare a nan za mu dasa aya 20 mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdon da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Linus Remkus ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.